daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Alhamis 14 ga watan Yuni shekara ta 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
A yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da kasar Yemen take ciki An kashe mutane biyu har lahira da wuka wani masallaci a Afrika ta Kudu yau Alhamis.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatan lafiya a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar wasu mutane a dalilin cutar kwalara.
Murya mun samu confirm cases wanda mun je laboratory mun duba an samu guda biyar kwalaran kenan. Kuma akwai tun 126.
A yau ake bikin karamar sallah a jamhuriyar Niger da wasu sassa na kasar Ghana yayin da sauran kasashe ke shirin yin sallar gobe idan Allah ya kai mu.
Inda hankali ya ta fitar da na hankali sabbin jikin hankali. Muka ce za mu ci da biyu. Kuma ma aka mu kuma sun zo mun yi biyu da siya mata.
Haka kuma za mu kawo muku wasu ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya sai kuma shirin bango da Jummai Ali za ta kawo.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da kasar Yemen take ciki biyo bayan manyan hare-haren jiragen sama da rukunin kasashen da Saudi Arabia ke jagoranta suka kaddamar akan garin Hudaida mai tashoshin jiragen ruwa da zumar fitar da mayakan ƴan tawayen Houthi daga garin. Burtaniya ce ta nemi a kira wannan taron na Majalisar Dinkin Duniya bayan da wani jami'in ta na diplomasiya Martin Griffiths wanda shine mamanzan Majalisar Dinkin Duniya na musamman a can Yemen din ya nemi dukkan sassa da abin ya shafa da kowa ya kai zuciya nisa tun jiya Laraba aka so mu kai waɗannan har-haren ta jiragen sama bayan da aka zo ƙarshen wa'adin da aka yanke wa ƴan tawayen na su fice daga garin a cewar wasu jami'an gwamnatin hadaddiyar daular Larabawa su dai mayakan ƴan tawayen na Houthi waɗanda ke da goyen bayan Iran sun jima suna rike da garin na Hudaida tare da akasarin manyan yankunan a kasar mafi rinjaye yawan jama'a haka kuma garin na Hudaida shine mafi muhimmanci wajen kai kayan agaji ga masu buƙatar sa a kasar don fiye da kashi 70 cikin 100 na duk irin wannan kayan tallafin da ake kai wa kasar ta Yemen ta cikin su ake ratsawa ana kai su ga masu buƙata An kashe mutane biyu har lahira da wuka a wani masallaci a Afrika ta Kudu yau Alhamis kuma wasu da dama sun raunata kafin ƴan sanda su samu nasarar kashe maharin harin ya auku ne a garin Malmesbury kusa da birnin Cape Town ƴan sanda sun ce maharin ɗan shekaru 30 da haihuwa na wurin da ya kai harin dauke da makami a lokacin da suka isa ba a dai ci ga dalilin kai harin ba harin da aka kai yau Alhamis ya auku ne a wata ɗaya bayan da aka kashe mutum ɗaya da raunata wasu mutane biyu a makamancin irin wannan harin a masallaci a garin Verulam a wajen garin Durban dake gabashin kasar har yanzu dai ba a kama kowa da alhakin kai wannan harin ba A yau ne kasashe za su fara kicire ne a fagen kwallon kafa a kasar Russia inda ake so mu gasar cin kofin duniya na wannan shekarar inda kuma ita mai masaukin Russia za ta soma da gwabzawa da Saudi Arabia a wasar farko ta gasar. Shugaban Russia Vladimir Putin zai kasance ɗaya daga cikin dubban mutanen da za su halarci bude wasannin a filin wasa ta Luzhniki dake Moscow mai daukar mutane sama da 80,000. Russia za ta kashe zunzurutun dala miliyan 13 na Amurka wajen daukar nauyin gasar, kuma an baza wasannin zuwa birane 11 na Russia. Gasar cin kofin duniya za a yi ta ne daga yau har zuwa ran 15 ga watan gobe na Yuli. Wasu daga cikin kasashen da ake jin za su iya cin kofin sun hada da Brazil, Faransa, Spain, Argentina da kuma Jamus, wacce ita ce take rike da kofin a yanzu haka. To, labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, gwamnatin kasar Haiti ta haramta wa kungiyar bada agaji ta Oxfam mallakar kasar Birtaniya gudanar da harkoki a cikin kasar ta har abada, bayan da aka samu labarin lalatar da waɗansu ma'aikatan kungiyar suka yi biyo bayan girgizar kasa da ta auku a shekarar 2010. Gwamnatin ta fitar da sanarwar a jiya Laraba, inda ta tabbatar da soke matsayin kungiyar na zaman kungiyar taimako mai zaman kanta saboda karya dokar Haiti da cin mutuncin bil'adama. Haiti ta dakatar da kungiyar Oxfam tun a watan Fabrairun da ya gabata bayan rahoton da aka bada cewa ana zargin ma'aikatan ta guda 7 da amfani da karuwai, kuma 3 daga cikinsu sun yi barazanan aibanta wani mai bada shaida a lokacin da ake bincike. An kori ma'aikata 4 saboda laifin rashin da'a, sannan an bar babban shugaban kungiyar da waɗansu ma'aikata 2 su rubuta takardar barin aiki da kansu. Yan majalisar dokokin kasar Argentina mahaifar Papa Roma Francis sun fara mahawarar fitar da dokar da za ta halatta wa wasu mata da ke son zubar da ciki da farkon daukan ciki zuwa sati 14 iya zubar da cikin. An halatta zubar da ciki a wannan kasar ta nahiyar Latin America, wacce mafi yawan mutananta duk ɗin Katolika ne, amma sai idan cikin an same shi ne ta hanyar fyaɗe ko kuma idan cikin zai zama hadari ga rayuwar uwar. Mutane da dama ne suka taru suna gudanar da zanga-zanga, inda wasu suke nuna goyon bayan su yayin da wasu suke nuna rashin amincewar su a wajen ganin ɗan majalisar dokokin dake Buenos Aires jiya Laraba yayin da aka fara muhawara. A yau Alhamis ne ake sa ran ɗan majalisar ta Argentina za su jefa ƙuri'a akan wannan batu.
Hafsat Mainan Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, ma'aikatar lafiya ta jihar Filato ta tabbatar da samun ɓullar cutar kwalara a jihar, inda har aka fara samun asarar rayuka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Ma'aikatar lafiya a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 3 bayan da suka kamu da cutar kwalara, yayin da wasu 126 ke ɗauke da cutar. Kwalara dai cuta ce mai saurin yaduwa wanda da zarar mutum ya kamu da ita zai fara zawo mai tsanani, nan da nan kuma ruwan jikinsa zai ƙare ya kasance ba lakka, wanda in ba a gaggauta kai shi asibiti ba zai iya rasa ransa cikin awowi kalilan. Babban sakatare a ma'aikatar lafiya a jihar Filato Habila Gwatau ya ce cutar ta fi barna ne a wasu unguwanni da ke karamar hukumar Jos ta Arewa.
Gaskiya kam mu ba mu ji dadin abin ba, saboda shekaru 2 da suka wuce ba mu samu shi ba. Muna jin dadi mun ce to kowa ya gane zancen da muke yi kullum na tsaftacewa muhallinmu da kuma a gyara abincin kayan abinci da kyau da kuma ruwan sha a adana shi, amma gashi nan dai yau duk dai da tsaron da muke yi abin ta zo ta same mu. Mun riga mun samu confirm cases wanda mun je laboratory mun duba an samu guda 5.
Shi kwalaran
kenan. Kuma akwai wadanda suna nan tare da abin a yanzu haka wanda sun presenting da shi sun kai mutum 126. A cikin wadanda muka tabbatar cewa lalle kwalara a cikin laboratory din
mutum uku suka mutu. To a wannan din ma akwai darasi, domin mutuwan su ba don an kasa yin wani abu bane, an kasa magancin abun bane, amma don an samu cutan an zauna a gida ana waiwaya nan a waiwaya can, ba iya an zo asibiti da wuri ba. Kafin a zo asibiti tarigiya ta yi muni.
Jami'i mai sa ido kan cututtuka a jihar Plateau, Barnabas Buswat, yace rashin tsafta ne ke janyo haɓakar cutar ta kwalara.
Musamman yanzu nan muna cikin damina, lokacin ruwan sama. Su gota da muna da su na wasu an ya block. So ruwa baya guduwa ba. Wasu gidaje kuma mutane ba su da toilet ba. So ana bayan gida ya shiga cikin ruwa, to in ruwa ya samu dattin nan dole ne ciwon zai karu. Mutane ya kamata kafin su ci abinci su wanke hannu, in sun je toilet bayan da sun dawo su wanke hannu. Abincin da za su ci kamar su fruits nan a wanke shi, in ya yiwu ma a sa gishiri a wanke da ruwan gishiri, domin wayannan kuda da suna nan suna bin su gota da sauran nan, in sun zauna kan bayan gidan wanda ke da wannan kwayan cutan ya zo ya taba abinci ko tukwane ko kwanuka da muna ci abinci, ciwon zai kama mutane.
A halin da ake ciki dai, ma'aikatar lafiyar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta duniya da cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta ƙasa sun haɗa hannu wajen yaƙi da cutar ta kwalara a nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni.
To a gaida Zainab Babaji, yayin da a kasar jamhuriyar Nijar da wasu na kasar Ghana ake gudanar da bikin karamar sallah, sauran kasashe kuma ke shirin yin sallar gobe idan Allah ya kai mu. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya zanta da babban limami a jihar Ashanti ta kasar Ghana, Sheikh Ismail Said Adam.
Kamar da ka tambaya, ba Ghana da baya aka yi wannan iri ba. Ghana an ce za a sha ruwa da an ga wata. Idan su kuma su yi iri, to cikin mu kamar da ya tsakance ne da imama Ali sunna wa jama'a daga Kankare ne. To mu muna ganin cewa da an ga wata, an tabbatar an ga wata. Shi kuma annabi ya ce mana sun bude rukyati ne wa aske bude rukyati ne. Tun da an gani an tabbatar da ina hankali sabin bijar hankali. Sai mu muka ce za mu ci da iri, sun da maka muka sabu ne. To kuma sun zo mun iri da ci ya kamata.
To wato kenan ƴan Ali sunna wal jama'a Ashanti region duka kun yi sallar idi kenan yau. To ina batun da aka samu misali yau ga a Ghana wasu sun yi sallar Idi, a ƙasar Niger ƙasar gaba ɗaya ta Idi, sannan ga Najeriya ba ta yi ba da wasu sauran ƙasashe, ya ake samun irin waɗannan bambance-bambance ne alhali mu duka muna cikin nahiya guda?
Na'am, da zai yi abin da zai kamata inda aka kuce suka hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ce su mun yaki wa asbiru li ru'yati, wato inda an gudu tsaya a kasar Makka ko kasar Madina yake magana, wato kan kasar Madina ina ga musulmi duniya duka ne a kan haka zai ji bugun da malamai su ce ina gani a kowa da kasa, to sai ko da musulmi ce ya sa ka kuma ta musulmi, amma ka san da lamarin yake saboda ba ban ji ban ce kasa da kasa zuwa kasa kan zuwa kasa, to suna ganin cewa sun da an ne zo da haka sai zo shi kuma iya shi, amma ta bi sai ta mata ne kowa da da dakwata musulmi ina ganin sai a yi wannan shi zai kawo mun hadin kai.
To malam, ina batun wanda yake kamar nan America ya samu labari an ga wata a Ghana ko Niger shi ma ya sha ruwa, ya wannan fatawan yake?
To a wata fatawa wanda kuka sani suna da su yake sun mulu ruwa sai wato ariya arziki ga ganin sa wa arzuru yake a wannan aya, wanda yake akwai wani jama'a sai ma kuma suna ganin cewa jama'an nan ko idan su ne shi abin ya shi Afirka aka zamu sun ga gigi an ga wata sai sharwa to in bai samu zai yi ribar da lura ba alheri
to Allah ya saka da kari Sheikh Ismail Said Adam kenan. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka yanzu agogon mana cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke fara cin gabatar da sai bango ya tsage. Kamar yadda na faɗa a makon jiya Alhaji Tijjani Tumsa, muƙaddashin shugaban kwamitin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya, yana da amsa guda ɗaya da zai amsa kafin kakakin hukumar zaben Najeriya, Malam Aliyu Bello, ya shigo wannan zauren. A saboda haka ga mai tambayar nan.
Alhaji Tijjani ne kifi ke magana.
To Alhaji Tijjani, takwaranka yana jinka.
A matsaloli da muke samu da tambaya abin da ya kama zuwa nan. Zuwa cross za ka ga yayin wurare ne da jama'a mu suka yi sana'a na kayayyaki amma ba a ce su yi da yanzu da wannan da kwamitin ta kasa masu saba da sarautar.
To Malam Tijjani, yanzu nan wanda ya yi tambaya a game da ya za a yi a shigo da kayayyakin da aka noma da sauransu, kuma Alhaji Tijjani ya yi bayani dalla-dalla.
Ba a cikin yankin ne ni manoma waɗanda suke kan dogon Najeriya masu yin noma suna da dama su yi noma, shi ne muke tambayar cewa waɗannan wajajen da suke kan dogon Najeriya ɗin nan wannan kwamitin tana da dama za ta tsayin daka a yi noma a wannan wuraren, shi ne tambaya a wannan damunar kuma.
Yanzu ya ba da ansa game da yankin Chadi ɗin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da mamu din ne cikin gidan da muna son gani shi. Sunana Umaru Alhaji Malam Ali.
To me ya tambayar ka?
Yawwa, tambaya na shine Maiduguri wannan zama mu wannan ka gani mu za to mu noma ba hanyar da za mu noma. Sai mu da abin da za mu je mu noma kaga sai noma sai da kuma kuma yara mu matata ba aiki ne. Wanda sun yi karatu wanda ba su yi karatu ba sun ba aiki ne.
To Malam Umaru, ban san dai ko akwai wani ƙarin bayani da zai maka ba, amma waɗanda suka yi tambayoyi a baya sun yi tambaya makamancin naka, kuma Alhaji Tijjani ya ba da ansa.
To Alhaji Tijjani ya ba da ansa kuma?
Eh, ya ba da ansa.
To Tijjani mun gode.
Yawa, mu ma mun gode. To Alhaji Tijjani, kafin mu bar ka tafi, ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraron mu?
Ita tsarin gwamnati da ake ciki yanzu, gwamnati ce wanda take da ƙoƙarin cigaba da rayuwa da wannan Arewa maso gabar ta hanyar da zai fi yadda take da. Shi barna baya ɗaukan lokaci, amma gyara yana ɗaukan lokaci a yi shi. Saboda haka ina kira ga jama'a su ɗan saurara, su yi haƙuri kaɗan, amma muna kan aikin nan wurin dare da rana don mu tabbatar da cewa kome ya kammala yadda ya kamata, kuma gwamnatin nan ta ci nasarar abin da ta kuduriniya za ta yi. A yanzu jami'anmu na tsaro sun karɓo wurare da dama a Arewa maso gabar, saboda haka aikin da yawa, amma muna ƙoƙarin mu taɓa duk inda ya kamata a taɓa shi, ba ma mu kaɗai ba, muna haɗin gwiwa da wasu jami'ai masu neman taimakawa a wannan gurare. Misali, da gwamnatocin da suke wannan jihar, muna aiki hannu da hannu mu tabbatar da mun sa kuɗaɗenmu inda ya kamata, su masu sa nasu inda ya kamata, don a samu a cimma nasarar wannan aiki.
To mun gode a Alhaji Tijjani da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
Mun gode ƙwarai Hajiya.
To kamar yadda na faɗa tun da farko, mun gayyato Malam Aliyu Bello mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya, wanda shi ma zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A saboda haka ga mai tambaya ta farko daga Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Isma'ila Riru Taraba.
To
yana kira daga nan Abuja Asokoro.
Ta.
Akwai ƙungiyoyin da hukumar zaɓe ke ɗauka domin sa ido a harkokin zaɓe watan observers. Wani ka'idoji ƙungiyoyin suke cikawa domin ɗaukar su.
Akwai wata tambayar.
Shin hukumar zaɓe shin wannan zaɓen da za a yi ta 2019 kamar adadin nawa hukumar zaɓe take tunanin za a kashe? Su ne tambayoyin kawai.
To bari ya baka ansa ko?
To a tambayar da kai ta farko cewar waɗannan ƙungiyoyin sa kai da kuma zaɓe ke ba da dama su sa ido a harkokin zaɓe, wani ƙa'idoji ake bi? Ƙa'idojin ba masu yawa ba ne, sai dai suna da muhimmanci ƙwarai. Na farko, ƙungiyar ana ƙoƙarin a tabbatar da tana ma da rijista cikakkiya a wurin da duk ta fito. Sannan ƙungiyar nan ba ta wasu ƴan jam'iyya ne ko suna da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ko ɗan takara ba. Sannan aikin da za su yi aiki ne na sa kai wanda ba ana yin sa ne don riba ba, illa don ceto ƙasa da kuma goyon bayan tabbatar da nagartar ayyukan zaɓe da hukuma take yi. Wato ƙungiyoyi ne da suka samu kafuwa sakamakon sa kai, kuma suke aikin nan ba da tallafin kwabin kowa a hannunsu ba. Kuma ƙungiyoyin nan ba an ƙayyade cewa ga iyakarsu kaɗai ne ba, ana iya samun ƙungiyoyi hatta daga ƙasashen ƙetare da kuma ƙasashen da kuma namu na cikin gida. To tambayar da aka yi akan adadin kuɗi yake cewa abin ne da za a gabatar a majalisar tarayyar Najeriya wanda idan wa'adi ya yi kowa zai sa kunnensa ya ji nawa hukumar zaɓe ta gabatar don biyan buƙatar zaɓen 2019 da ke gabanta. Baya da haka ba adadin kuɗi ne muhimmi ba, illa iyaka a bibi abin da za a yi da kuɗin wanda zai ba wa zaɓen Najeriya nagarta da ingancin da ake buƙata.
To a saboda haka har ya zuwa yanzu ɗin nan hukumar zaɓe ba ta tantance nawa za ta kashe ba?
Ko da ka tantance ba abu ne na gabatarwa al'umma ba, abu ne da sai an gabatar gaban majalisa kana a sanarwa al'umma ga abin da ake ciki.
To malami na gaba matso kai tambaya ko?
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Na malaman kafin malamai zan bala wakar hukumar jihar ko a nasiya da kana Abuja fadar gwamnatin Najeriya a hanyar babban bako barka da zuwa na filin albarka. Tambayar na farko babban bako shi ne ana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta, to amma sai ake zargin hukumar zaɓe da wasu abubuwa musamman za ka ga kamar zaɓukan da aka yi na shugabannin jam'iyya a Najeriya. Ana ta fama da rikici, ana fama da rikici, kuma za ka ga dukkan gwamna wannan gwamna ake so shi yake samu. Har ma 'yan Najeriya mu muna fitar da inda hukumar zaɓe za mu canza mata sunan ciyar ba mai zaman kanta ba mai zaman gwamnan jihar da. To haji a tambaya da dai kawai na so babban bako tsuwar mana da kayi game da rikice-rikicen da aka yi a zaben shugabannin jam'iyya na jihohi, har ma mutane suna da zargin cewar gwamnoni suna mallake hukumar zaɓe ta jiha. Shin menene gaskiyar al'amarin?
Yawwa malam Suleiman, wannan tambayar ka san cewa hukumar zaben jihohi daban ne da wannan ko? Kana da wata tambayar ne?
Ya ko ta mena jiya.
To bismillah.
To shin a me girma babban bako tambaya na biyu, shin kaman a misalin ina nan Abuja na yi rijista na a nan Abuja, kuma a misali idan ina so zan koma jihar Kano in yi zaɓe, shin yaya zan yi? Wannan kadin zaɓen na zai iya yin zaɓe ko ba? A'a, sai dai dole in zauna yin zaɓe a nan, ko kuwa na jihar Kano zan haɗe na kula? Tambaya na kenan.
To malam Aliyu gare ka.
To bari mu fara da tambayar ta biyu, ina ganin ita ce ta muhimmanci. Idan ka yi rijista a nan Abuja kana da burin jefa ƙuri'arka a Kano, to za ka koma Kano a yanzu ke nan, ka nemi rumfar da kake son koma don ka jefa ƙuri'a ɗin, sannan ka nemi a maka karanta da rijistarka da kai a nan Abuja ka koma Kano. Amma in ka dara na zaune Abuja ne kuma ka yi rijista a Kano kana son jefa zaɓenka a nan, wannan za ka dubi rumfar da ta dace da kai wanda kake so ka jefa zaɓe ranar zaɓenka, sai a maka rijista, wato a ɗauko maka wancan a ɗauko maka rijista da ta Kano, a dawo maka da ita nan Abuja yadda za ka samu damar jefa zaɓe a za jefa ƙuri'a a ranar zaɓe a nan Abuja. Wannan yana da muhimmanci mutane su kiyaye cewa idan kana da rijista ba za ka sake sabuwa ba, illa gunda kake in kana burin jefa ƙuri'a a wannan wurin to za a maka rijista ka dawo wannan wurin.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Malam Aliyu Bello mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Jummai, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sabonmu na farko a yau yace kafa dokar hukunta masu yada labaran ƙarya a kafofin sadarwa na zamani wanda ƙasar Kenya ta yi yayi daidai ganin irin illolin da labaran ƙarya suke da shi a zamantakewar jama'a. Sabon ya zo daga hannun Sani mai lengelengel waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makarantar ya wuri da Salihu Isa Fana. Sai sako na gaba inda yake cewa gwamnatin Najeriya ke dage dan ganin kin kawo ƙarshen kisan al'umma da ƴan bindiga ke yi a yankin Zamfara da Kiwai. Sakon ya zo daga hannun Safara'u mama Abul Khair Haqilu zamani almajirawa malumfashi. Sai kuma wannan sakon yace assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku bamu dama dan jajantawa al'ummar jihar Zamfara takaicin kisan gillar wasu mutane goma da wasu ƴan ta'adda suka yi. Allah ka ji kansu da rahama, amin. Kuma ka bayyana duk wanda yake da hannu a kai wannan hari. Sakon ya zo daga hannun Aminu Kano mai da Garko da Adamu Sabiu Wangara. Sakon mu na ƙarshe kuwa yace muna amfani da wannan damar wajen isar da sakon taya murna ga al'ummar kasar Nijar da ke bukukuwan sallah a wannan ranar mai tarin farin ciki. Sakon ya zo daga hannun Hafizu Balaraba Gusau.
To madalla, mun gode da wanda suka samu damar aiko da sakonni. Sai a cigaba da aikowa mu, kuma zamu cigaba da karantawa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, a yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da kasar Yemen take ciki biyo bayan manyan hare-haren jiragen sama da rukunin kasashen da Saudi Arabia ke jagoranta suka kaddamar akan garin Hudaida mai tashoshin jiragen ruwa da zumar fitar da mayakan ƴan tawayen Houthi daga garin. Burtaniya ce ta nemi a kira wannan taron na Majalisar Dinkin Duniya bayan da wani jami'in ta na diplomasiya Martin Griffiths, wanda shine mamanzan Majalisar Dinkin Duniya na musamman a can Yemen din, ya nemi dukkan sassa da abin ya shafa da kowa ya kai zuciya nesa. An kashe mutane biyu a har lahira da wuka a wani masallaci a Afirka ta Kudu a yau Alhamis, kuma wasu da dama sun raunata kafin ƴan sanda su samu nasarar kashe maharin. Harin ya auku ne a garin Malmesbury kusa da birnin Cape Town. ƴan sanda sun ce maharin ɗan shekaru 30 da haifuwa na wurin da ya kai harin ɗauke da makami a lokacin da suka isa. A yau ne kasashe za su fara kece reni a fagen kwallon kafa a kasar Russia, inda ake soma gasar cin kofin duniya na wannan shekarar, inda kuma ita mai masaukin Russia za ta soma da gwabzawa da Saudi Arabia a wasar farko ta gasar. Shugaban Russia Vladimir Putin zai kasance ɗaya daga cikin dubban mutanen da za su halarci buɗe wasannin a filin wasa na Luzhniki da ke Moscow mai ɗaukar mutane sama da 80,000. Russia za ta kashe zunzurutun dala miliyan 13 na Amurka wajen ɗaukar nauyin gasar, kuma an baza wasannin zuwa birane 11 na Russia.
To madalla, masu sauraro, anan miki kakashin shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gershom wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Rab McLean. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya, waɗanda suka yi sallah kuma a cigaba da shagulan sallah lafiya.